عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميشيني هدا موانا مسلاتي ميحالا البركة مسلاتي اتقان القرآن ديكي نمكن الجابع تنقل إن كانوا أولنا لانا تليتنين وان دي يو بيوني قوتن dulgada wannan shine lissafin majalisar sarki musulmi cewa yau biyu ga watan dulgada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan 4 miladiya 2026 wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 91 a cikin wannan littafi mai tarin albarka an adabul mufrad na Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babi na 138 babu sunu khuluq idza faquhu kuma gashi zamu tashi hadisi na 289 yace kala hadathana Abu Nu'aym kala hadathana Dawud ibn Yazid kala samitu abi yaqul سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وما أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله ووطن الخلق وانا حديثي كمان يندى مكاقاني حديثي نيواندى يندى علاقة ميكالفي دى تبويب دى اكيباب ووطن الخلق اذا فقهو سيدنا ابو هريرة الله قال مسيدة يتي مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يتنبي صحبي yace tadaruna ma aktsaru ma yudkhilu an-nar shin ku kun san mafi yawan abin da yake shigar da mutane gidan wuta kalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo ne mafi sani kala sai yace al-ajwafani wayannan abubuwan masu kofofi guda biyu al-farj wal-fam shine al'auran mutun da kuma bakinsa wama aktsaru ma yadkhulul janna to kuma menene mafi yawan abin da yake shigarwa cikin aljanna sai ce taqwallah wa husnul khuluq shine jin tsoron Allah da kuma kyakkyawar dabi'a annabi alaihi salatu wassalam yana da asalib daban-daban na isar da sako wani lokaci manzo alaihi salatu wassalam yakan isar da sako kai tsaye wani lokaci kuma zai kawo abin da sigar tambaya ko dai mutum ɗaya ne a tambaye shi ko kuma a cikin sahabbai a tambaye su ta yadda ɗayan biyu ko dai ya zama sun san amsa ko kuma ba su san amsa ba duk tambayar da ko kuma duk wani sako da sai da aka yi tambaya wallahi aka kasa ba da amsa sannan aka faɗi amsan to ya fi kama zuciya ya fi shiga cikin rai kuma an fi kula da shi to annabi alaihi salatu wassalam sai yake cewa tadaruna ma aktsaru ma yudkhilu an-nar nan akwai alhamza ta tambaya abun kaddarawa ma'ana atadaruna shin ku kun san ma aktsaru ma yudkhilu an-nar mafi yawan abin da yake shigarwa gidan wuta wannan gaba tana nuna mana akwai laifuka masu yawa wanda suke sabbaba dan adam ya shiga cikin gidan wuta wal iyazu billah to amma wanda suka fi saurin tunkuɗe kiyar dan adam zuwa gidan wuta to sune wanda za a ba mu amsa kuma irin wannan hadisi suna nuna mana tabbacin manzancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda zaka ga wannan magana ba ta da makankara ba ta da ainihin makawa wannan abu haka yake to sahabbai kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne mafi sani wannan yana daga cikin ladabin sahabbai ba safai manzo alaihi salam yakan yi tambaya su bashi amsa kai tsaye ba na farko kamar yadda mun sha faɗa a munasabobi lokacin da suka shigo musulunci to suna daukar komai ma zai iya canzawa akan yadda suka san shi wanda aka bar shahidin ala hadha hadisi da yake magana akan hudu ba ta hajjin ban kwana kun ga maiki alayhi salatu wassalam yana makka kuma yana filin arafa kuma a ranar juma'a to kun ga lokacin da yake tambayar sahabbai cewa ayyu baladin hadha wani gari ne wannan dai wasu yan makka ne to amma suna ji a ransu a iya canzawa garin suna sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam yace ayyu yawmin hadha wani wuni ne wannan sun san juma'a ce amma ba wani da ya karamba ne yace ai juma'a ce sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo su ne mafi sani yace ayyu shaharin hadha wani wata ne wannan sun san Dhulhijja ne shi ma suka bada irin wancan amsar to wannan yana nuna kuma ladabi na dalibin ilimi dalibin ilimi duk yadda ya san abu idan yana gaban malaminsa to wannan bai san wannan abin ba domin wala Allah akwai wani bayani da za a iya yi masa wanda shi bai hararo wannan ba wani daga cikin magabata ba zan iya tuna wane ne ba yakan ce nikan zo gun wani malami ko dalibin ilimi in samu yana wani bayani koyi mun bayanin wani abu sai na kashe kunne na ina ji yace bai san tun kafin haife shi na san wannan hadisin ba yace to amma zan kasa kunne domin in samu wata fa'ida wala Allah ban same ta ba wannan ta sa sai kaga malami ko dalibi ya karatu wajen malamai 10-20 akan hadisi guda daya wancan malamin ya fassara masa ya masa bayani wancan ma so yake tattara ma'lumat na wannan malaman gabaki daya domin abin da wancan malamin ya fahimta to kila wancan malamin bai fahimci wannan abin ba ko ya samu ƙarin bayani akan mas'ala kaza wancan malami bai yi masa ba to saboda haka dai wannan yana daga cikin ladabi na dalibi kada ka je wani majalisi misali har za ka zauna sai ka samu ana karanta hadisin innamal a'malu binniyat to wannan ma ba shi ne hadisin farko a cikin arba'una ba shekara nawa da yin wannan sai mutum ya kada rigarsa ya gaba karshe akwai wasu fawaid wanda bai taba ji ba karkashin wannan hadisin da yayi hakuri ya zauna to da ya fahimci abubuwa wanda bai fahimta a da ba to saboda haka wannan ta sa sahabbai duk lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi tambaya ba su kan ba da amsa kai tsaye ba sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne mafi sani to yanzu ita wannan amsan Allahu wa rasuluhu a'lam a iya ba da ita kowace irin tambaya idan akai maka a halin yanzu za mu ce ya danganta idan mas'ala ce ta addini in ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam to ba kai kuskure ba domin mun gamsu duk wata mas'ala ta addini maiki alaihi salam ya fi musanninta hayyan wa mayitin alaihi salatu wassalam to amma kirga za a zo a tambaye ka wata mas'ala ta yau da kullun ta rayuwa to wannan ba daidai bane ka ce Allah wa rasuluhu alam domin manzo alaihi salatu wassalam bai sanin gaibin da Allah bai san da shi ba yanzu misali sai wani ya zo ya tambaye ka yace maka yanzu da Allah daga nan Kano zuwa Bichi kilomita nawa ne sai ka ce Allah wa rasuluhu alam manzo Allah ya taba zama Kano ya san tazara tsakanin Kano da Bichi kaga sai ka ce Allahu a'lam domin wannan abin da ya shafi ilimin Allah ne subhanahu wataala shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah zai kawo shi a yanzu yana zaune ka tambaye shi ka siya mai aikin Allah daga Kano zuwa Bichi kilomita nawa ne yake maka misali ba tunda bai kirga ballanta na ibada labari tambaya nawa ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta addini ma amma sai sai bai sani ba alaihi salam ko kuma ya shiru sai lokacin da Allah ya sanar da shi ina fata mun gane wa to saboda haka sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam kana sayyati al adwafani wa'annan abubuwa masu kofa guda biyu al farju wal famu al aura dan adam da kuma bakin dan adam wa'annan biyun yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada zaka ga cewa ba kowa zai iya kiyaye biyun nan cibcib ba zaka ga wani ya kiyaye na farkon amma na biyun ana ta gwagwagwa kafin a isaitawa wannan ka aje maganan ga magarin mutane ka aje maganan irin mudaliban ilimi ka tafi a malaman ba wanda suke iya shawo kan bakin su ko harshen su sai su wani da wani ina tuna wani ne daga cikin magabata ke cewa yayi shekara wajen nawa ina jin ko wajen 40 kafin ya iya tankwara harshen sa ya saita shi ya zama sai abinda yake so zai fada saboda galibi abinda ya zama babu yardan Allah a cikin gardi gare shi a harshe kuma dan adam yana so ya fada musamman a ce wani labari da kila gunka ne za a so majinsa to wani sai kaga harshen sa har kaikai yake wani haltsi ma yake so yake annabi ya fadi wannan abu ko kuma a'a wani abu na ban mamaki ko kuma wani abu da wani yayi kuma dama yana dan jin haushin wannan nan ana ta ganin wannan nan da kirki da mutunci ko yana cewa waliyin Allah ne to kuma dama shi yana so a dan yakushe shi to kuma ya dan jin wani abu da za iya dan yakusarsa a kalla sai to ashe ma shi da shi daidai suke to shi dai an saka firna ba dai da mutum ba kuma dai ni na sa abin da kuskure ne eh to amma wani yayi kaza yayi kaza kaga anan kamar shin fada kirki to amma ba shin fada kirki bace bukatar sa kawai yake so ainihin ya biya Allah shirya mu to saboda haka manzo alaihi salatu wassalam sai ce al farj wal fam ya inganta hadisi da yawa wanda suke nuna hatsarin waɗannan gabobi guda biyu kun ga Allah subhanahu wataala da ya jero mutane na kirki a cikin suratul mu'minun ko al-mu'minin da kuma suratul ma'arij Allah sai ce walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to wannan yana nuna mana cewa dan adam ba kowa bane yake samun sulta akan wannan gaba illa man rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadisi ba yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yadman li ma bayna lahayhi admanu lahu aljanna duk mutumin da ya lamunce mun abinda yake tsakanin mukamukinsa wato wannan kashin da wannan kashin shine ake cewa wato mukamuki majma'ul lahayin nan a daidai haba to nan wannan kashin da wannan kashin suka hadu to shine ake cewa al-lihya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya lamunce mun abinda yake tsakanin mukamukinsa da abinda yake tsakanin cinyoyinsa to ni kuma na lamunce masa aljanna wannan ba karamin al'amari bane ba ni na san a yau din nan ka aje maganan jiya da shekaran jiya da satin da ya wuce da watan da ya wuce yau din nan da zaka tsaya tsayi ka tuno tun daga bayan sallar asuba ya zuwa yanzu dan Allah ba zaka iya tuhumar kanka akan kalmomin da kai ma ka san ka faɗa bai da sai ka faɗa ba ko da ka mance da za a iya tuno maka su sai ka ga ina ma ban faɗi kalma kaza ba bai dace a ce na faɗi kaza ba zai zama wannan abun wala Allah akwai zubar da mutuncin wani akwai ƙarya akwai kaza akwai kaza akwai kaza akalla ko kuma akwai bata lokaci da asara kalmomi domin akwai abin da zai zama kila babu zunubi a ciki to amma akwai asara kalmomi mutum ya faɗi kalmomi 10 20 30 50 ya tabbatar bai samu lada a wajen Allah ba ko da kuma ya samu zunubi ba kaga wannan shi ma tasgaro ne a wajen mutum to saboda haka sai ce alfarju shine wato al'auran mutum wal fam da kuma baki in muka kalli baki abu biyu ne akwai shi bakin kansa sannan akwai harshe kuma hatta shi farjin dan adam idan ka kalli sabubban da ake samun tangarda a nan to 10 kuma ce 90 a cikin 100 daga harshe ne shi yasa wani malami da yake fadan matakan da ake bi fasikanci ya kasance sai ce ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u wani da wance in suka haɗu farkon abin da ke fara dan murmushi ya yi dan murmushi ta yi masa murmushi to kaga shi dan ya so mu share hanya to daga nan sai a yi sallama sai a amsa an zo mataki na biyu to sai a fara yar magana wallahi kamar na san ki sai kai ma kamar na san ka to kaga an zo mataki na uku to sai tattaunawa a yanzu sai me sai karban lamba wayoyi haka ne kuma haka bane ya karbi waye juna to shikenan fa maw'idin daga nan kuma sai a je matakin alkawari to a ina za a hadu fa liqa'u daga nan kuma sai a hadu to komai sai ya faru a lokacin to kun ga ta ina aka fara ta baki aka fara ya zo a wani asar duk lokacin da garin Allah ya waye duk gaban dan adam da kafa da hannu da kunne da ido da komai sai sun saka harshe gaba suna masa magiya ka ji tsoron Allah a cikin sha'adin sai dai ido ba ta waje ba amma hadisi ya tabbata duk lokacin da garin Allah ya waye da hannu kaga dai yanzu hannu zai iya kama harshe murde shi to amma ya fi shi sababi ya fi shi matsala yanzu in ka dora hannu a sikeli nawa zai yi na nauyin harshe kafa kuma fa sannan nan kashi to amma ya fi su hatsari za su rusuna suna masa magiya ka ji tsoron Allah a cikin sha'anin idan ka samu miƙewa mu ma mun miƙe in ka samu matsala mu ma mun samu kuma haka yake in za ka ga mutum da babbar rigarsa da alkyabbarsa da rawaninsa da kandirinsa amma wata katobara zai yi duk ta zubar da wannan abu da rawanin da alkyabbar da babbar rigar duk sun zama zero sai kai na ɗauka mutum da ashe mutum mutumi ne haka za a gani ai ban yi shi sa kitan al-insanu makhbu'un tahta lisanihi fa idza takallama zahar dan adam yana rufe karkashin harshensa kafin yi magana yana magana shine zaka san wane ne to saboda haka in muka duba shi harshe tun gashin kansa yake ma'ana ta kalaman da zai furta wani mai hikima yake cewa fajruhu sayfi tadmuluhu fayabra wa yabqa ad-dahr ma jaraha al-lisan yace raunin kansa kali da za a yi maka rauni da wuka ko takobi to idan ka zo kana tafiya wannan raunin a wanki a sa magani a wanki a sa magani sai ya warke yace amma raunin harshe har abada baya warkewa duk abin da harshe ya raunata to wannan raunin ba zai taba warkewa ba yanzu maganganu wanda Allah yake hikaito mana cikin alqur'ani na yahudawa da nasarawa ko wanda wanda suka raunata wasu ko suka raunata kawunansu wannan magana ta wuce laqad kafara alladhina kanu inna allaha salisu salasa yanzu wannan qur'ani yake ba mu labarin wannan katobaran sama da shekara 1400 gashi ana karantawa rauni ne harshe yayi mushrikan quraisha suna cewa ya ayyuhal ladhina zil alayhi dhikr innaka lamajnun ka tobara ce ta harshe har yanzu muna karantawa bata warke ba to haka abin yake a rayuwar mu ta yanzu harshe idan ya woka sassaba da wahala wannan abin ya zama ainihin ya wuce duk lokacin da aka ce an tuno wannan magana duk lokacin da aka ji sautin sa sai an tuno shine sai ya ce kaza shine ya furta kaza haka ne ko ba haka bane to saboda haka wannan yana nuna mana hadarin ainihin harshe to saboda haka sai ke cewa al-farj wal-fam kaga shi harshe ga matsalarsa ta furta abubuwa shi yasa manzo alaihi salam sai ba mu kaida wato na sha fada mana bayan Allah matsalan bu ta sauka daga layin da musulunci ya dora muke kada karda kada kalaga manzo alaihi salam ya ba mu kaida Allah ya ba mu kaida saukan mu ita ce matsala wata kaida ma'aiki alaihi salam ya ba mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fada da khairi ko ya shiru wani hadisi yake cewa rahimallahu ra'an qala khairan faghanim wa sakata an sharri fasalim Allah ya ji kan mutumin da ya furta alkhairi ya samu fa'ida ya kame daga sharri ya tsire ku kuta saboda haka me yasa zaka ji maushe da cewa baki shike yanka wuya da baki mutum zai furta abin da za a zo a furta da shi a yanke wuyarsa baki zai yi wannan abin baki zai furta abin da za a zo a kulle mutum daudin rai da rai ba zaka yi da safa ainihin afatul lisan ba shi yasa malamai suka yi maganganu akan afatul lisan matsaloli da kuma wato ainihin musibu na harshe shi yasa wani malami yake cewa in kana so ka zauna lafiya ka saka harshenka a cikin kurkuku ka hana shi saka sai na abakar Allah ya kara masa yadda ku duba matsayinsa wata ran ya fito ya kama harshensa kamar zai zazzago shi sai na Umar yake ta abakar lafiya sai ya ce da'ani haza awradani al-mawarid yace bari wannan ya gangara da ni wasu magangarai ma'ana ya tura ni wani rami Allahu akbar kila da ni ne ko kai muka faɗi wannan zamu ga maki lada zamu samu amma shi sai yake kamar ya tsinke wannan harshen nasa yace ya gangara da shi wasu magangarai wanda suke ainihin an tafi sai dai abinda Allah ya so to kaga harshe kenan shi kansa to sannan sai mu zo shi kuma ramin bakin shi kuma yake haram yake halal duk abin da ya samu a burma duk abin da aka samu a saka nan ma matsala ce mai cin gashin kanta wani zaka samu ya tsira daga daya wani kuma ya tsira daga biyun wani kuma dai ya fada a biyun wani zaka samu harshen sa ba saiti duk abin da ya fado bakin sa zai fada wani yake tambaya ta shekaran da yake fatawa malam wai da Allah akwai wani shiri da ake yanzu wai akwai wata sana'a ta dariya bin ma taba ji wallahi shekaran da kawai mutum ne zai zauna wai ta dariya yi ta dariya yana ba mutane abubuwan dariya ana dariya wai sana'a ce Allah wadan wannan sana'a wannan kaga shine wawan maka haka kawai ne ke ta dariya 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 ai ba hankali a cikin wannan to saboda haka wani zaka samu harshen sa ba shi da saiti duk abinda ya fado zai yaba shi ya fada sannan ramin bakin sa ba shi da shamaki duk abinda ya samu zai rifta shi a cikin wannan ramin bakin nasa sai na Abubakar Allah ya kara masa yadda yana da wani bawa wata ran ya kawo masa wani abinci ne ko menene ko dabino wani abu dai sai da Abubakar sai da ya ci sai ke ta kai amma dai abin nan yayi dadi ina ka samu shi sai ce ai na taba yin wani bokanci ne a lokacin jahiliya shine sai a yanzu aka biya ni kudi shine na siyo sai na Abubakar sai da ya amaye abin da yake cikin su gaba daya kaga in ni ne ko ka sirti ta astaghfirullah ni ne da ba ai ban sani ba Allah ka sani ban sani ba nace to a matsayin abuga sai dai amaye duk abin da yake cikin sa gabaki daya to yanzu dan Allah mutum nan da a ce cikin sa yake haram yake halal duk abin da ya samu الحرام ما حرموا والحلال ما حل في ايديهم حرام شيني abinda aka hana shi sai mata wannan shine haramu amma halal duk abin da ya fada wannan sunan abin sunan halal duk abin da ya samu zai rifta a cikin cikin sa kuma wani hadisi yana cewa kullu lahmin nabata bil harami fan naru aula bihi din naman da ya tsira ta hanyar haram to wuta ce ta fi cancanta da wannan nama azarin lafu a jarin yanzu dan Allah kalli rayuwar yan garkuwa da mutane mutum ya ci haram ƴaƴansu su ci haram matar su ci haram duk abin da za a ci haramun ne domin kuɗi ne da aka kwato ta hanyar fin ƙarfi ta hanyar barazana da rayuwar dan uwanku ku dauka dole ku bada nikan ce wallahi wanda suka dauki wannan dabi'a ba su sani ba sun rushe kawunan su tun a duniya kuma la su rushe gidajen su duk dan da ya rayu da cin haram wannan dan ya samu tangarda a rayuwa ai mun karanta wannan hadisi na mutum da yake ash'asa agbara daga cike wa guzziya bil harami kuma tun yana yaro ma da haram an nufi aka ciyar da shi kaga an kasara rayuwarsa an ce da shi yana haram da haramcin yana yaro kuma da ya girma sai ya dauki wannan cin haram din shi ma shi ne sana'a shi ma sai ya dora to ina rayuwa za ta yi kyau wani asar yana cewa aqim mat'amaka takum mustajabad da'wa kan tsarkake abin da za ka ci sai ka zama Allah yana saurin karba addu'arka wannan hadisi da na ambata ya nuna man daga cikin sababin rashin karban addu'a akwai cin haram duk mutumin da ya zama haramun ne abincinsa to in kaga Allah ya amsa addu'arsa sai dai tausayi na tsakanin Allah da bayinsa irin yadda kare zai zo yana jin yunwa ka dauki loma ka jefa masa a ƙasa kaga anan ba dan yana da daraja ba shi yasa ma ka jefa ta a ƙasa ba ka bashi a kwano ba to haka nan mutum ya zama mutsar shi mutsar ko arne ne ya zo ya roƙi Allah bukata Allah zai iya bashi don Allah shi ne alhalim shi ne as-sabur amma ba don wata yana daraja ko cancanta ma Allah ya masa wani abu ba to saboda kamar yake alayhi salatu wassalam sai yake cewa al-farji wal-fam wato ainihin da farji ta baki saboda ka ƴan uwa hadisan nan mu dinga saka su a gaban idanuwan muna gani yanzu abun bakin ciki wato rayuwar yahudanci ko nasaranci Allah kiyaye yanzu ko kun san wani sharri da aka gigiro da shi yanzu wani sharri da aka yi shine turawa sun yi al'auran mata ta roba sannan an yi al'auran maza ita ma ta roba wai kada mutum ya je yayi zina to amma sai dai aya ta rufe kirif والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك دي أدن دبا ونم بيوم با كسونا وراء ذلك سمو دهكا متن تند شيطاني ني سيجي سيسيو الأورا ماتا تشيكي نم بيجي جدن كاروي با bare ya zo ya amfani da shi biya bukatarsa ita ma wata shedaniyar ta zai ta fi wannan saboda haka yanzu tunda ba ta da aure ko kuma girinta ba zai ga musa da ita ba to sai ta karasa ta biya bukatar ta da wannan duk wannan mawara a zalika ne duk wanda zan yi wannan to ya tabbata da cewa mai laifi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirya amin amin sai wa ma aktharu ma yudkhil janna sannan kuma kun san menene mafi yawan abin da yake shigarwa aljanna sai ce taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kuma kyakkyawar dabi'a mun sha fada in muka ce taqwa ga ta dai gajeruwar kalma amma kuma fadinta yana da yawa. Daga cikin taqwallah haramun ta zo maka kuma kana da bukata, kuma in ka ci an zauna lafiya a duniyance amma sai ka kauce mata. Shi yasa Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannata. Ai ba safai ne za a yi maka jinjina ba lokacin da ka bi haram din a guje ta dace keya sai ma fintinkau sai ka lokaci astaghfirullah astaghfirullah da ka samu da ka taba. Me yasa wa'ancan bayin Allah suka yi tawassuli da ayyukansu kuma suka samu matsayi a wajen Allah? Domin kowa ya samu damar yi saban, amma tsoron Allah ne ya datse shi, tsoron Allah ne ya tokare shi, shi yasa bai yi ba, da ya ga dama da yayi. To shi yasa Allah ya so mai musu tagomashi tun a rayuwar duniya da wannan ayyukan, kuma zai samu cikakkiyar lada gobe alkiyama. Taqwallah tana da sauƙin faɗa, amma kuma ɗan buƙata wallahi ba ƙaramin aiki ba ne. Domin imtisal awamir ne wajtinabun nawahi, musamman wannan lokacin da ake zuwa a yi wa saƙo ado, a yi masa kwaskwarima, a gyare shi. Ka ɗauka ma ba saƙo ba ne, wallahi wasu abubuwan kawai sai dai mu ce kawai Allah ya ce mana, Allah ka rada ba mana. Yanzu wani dazo yake tambaya ta, Allah yana so an yi cewa jami'an musulunci ta Madina ta bude bangaren mata, Allah yana so akwai wata ko wasu za a yi masa tazkiya, a yi mata tazkiya ta tafi. Sai da ni ba na yi wa mata tazkiya, ba na yi musu saboda haramtacciyar tafiya ce. Yanzu wani ai an ce Madina ce, an ce Saudiya ce, da miji za ta tafi ko da Muharrami, ita kadai za ta tafi, ko Umara ta tafi ko aikin Hajji, ba Muharrami ba miji, haramtacciyar tafiya ce. Ballantana tafiyan turin da ya kike mutu irin yadda wani rayuwar take. Wani sai ya wulla yarsa ta tafi America karatu, wani ya wulla yarsa ta tafi India karatu, wani ya wulla ta Faransa, wuri mafi muni mafi datti inda ake nuna wa musulunci tsana. Ya wulla yarsa wai ta tafi karatun medicine, ta tafi karatun lafiya ko karatun rashin lafiya. To ba ma wannan ba, wallahi ka wullo yarka daga wani gari a ƙasar nan zuwa wani gari ba Muharrami, Allah sai ya kalubalance ka. Balantana wata uwa duniya har alfahari yake, ai ta tana Switzerland tana karatun abin nan engineering, da miji ta tafi ko da Muharrami, za ka ba Allah amsa. Duniya kawai ita muka sa gaba, za a samu kuɗi, ya za a kai babban matsayi? Mun manta da dokokin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah ranar lahira ta yi tafiya musafat kasarin biduni mahram. To sai aka ce uwa duniya za ta wulla ta tafi, wata irin rayuwa ce muke ciki? Amanoni ne Allah ya bamu, kuma sai ya tambaye mu, nace to ka sani akwai abubuwa da za mu gansu a zahiri kamar masu sauki, amma da suna da matsayi, suna da tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka rada famuna. To saboda haka sai ya ce menene mafi yawan abin da yake shigarwa a cikin gidan aljanna? Sai ya ce taqwallah, jin tsoron Allah. Kaza yana da daɗi ana yayinsa, akwai fa'ida, amma kash Allah ba ya san wannan abin, mutum ya haƙura. Kaza akwai fa'ida a ciki, amma kuma akwai matsala, na haƙura, wannan abin yana da wahala. Allah ka ba mu ikon ɗabbaƙawa. Sai ce wa husnul khuluq, da kuma kyakkyawar ɗabi'a. Kyakkyawar ɗabi'a ta shiga cikin taqwa, to amma kuma saboda matsayinta sai aka ware ta, in ka ce kyakkyawar ɗabi'a wannan mun fara a baya abu ne mai faɗin gaske, haƙuri, yafiya, kyauta, tausayi, kyautata zato, wane ne dukkan cikin kyakkyawar ɗabi'a. To amma matsalar shi ne, da Allah muna ɗora kanmu a kan sikeli, muna tazar kanmu, ya nake a matsayi kaza, ya nake a matsayi kaza, ya nake a wajen gaskiya, ya nake a wajen cika alƙawari, ya nake a wajen sada zumunci, ya nake, ya nake, ya nake, don Allah muna tambaya kawunan mu a wani shi ana wannan magana mai na kan ba da shi yake ba, shi yana ganin tas yake. Wani malami yake cewa idan kana so ka san kai wane kai, to ka kalli ƴan uwanka ƴan adam. Duk wani laifi ko kuskure ko naƙasu da ya gangaro a wajen waninka, to kaddara kai ma ka sifantu da wannan, je ka gyara. Ban fahimci wannan tunanin ba. Yanzu da zaran na ga wani ya samu zamiyar ƙafa ya yi kaza, zai ce alhamdulillah, ai ni ba ruwana, wala Allah ni ma ina nan dumu-dumu a ciki. Wani ya yi kuskure kaza, ina ganin shi ta shafa, wala Allah na nunnuka abin da ya yi. Wani malami ce, to ka ɗauki wannan a matsayin ma'auni, in dai kana so ka faito, ka dinga kallon tuba-tuban ƴan uwanka. Duk lokacin da wani ya tuntuɓe kaza, to kaddara kai ma ka yi wannan tuntuɓen, ya za a yi ka gyara. Amma duk lokacin da wani ya tuntuɓe ka ɗauka shi ya yi, wani ma ya yi, shi ta shafa, wani ma, to kai yanzu sahabi ne. Ma'ana kenan ba ka yin kurakurai, ba haka take ba. Wala Allah dai wasu na ɗan jin nauyinka ba su faɗa maka ba, ko kuma iliminka bai kai ka gano kaza kuskure ba ne. Akwai wanda zai kuskure amma baya zuwa makaranta, baya zuwa jin darasin addini, bai san ma kaza kuskure ba ne. To saboda haka wannan abubuwa bayan Allah mu saka su a cikin idanuwanmu, idan muna kallon su Allah ya sa mu dace. Amin amin. Sai ke cewa qala haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا أبو آمر قال حدثنا عبد الجليل ابن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أنت اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح فقلت يا أبو الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن خلق فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعبد المسلم يغفر له وهو نائم فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. وانا حديثي ني ضعيفي سبود أخي شهر ابن هوشم أتكي تو أما دي من يقول يقول حديثي ضعيفي نذا مكرن تاموشي أبن دا حديثي يقول سابي دا حديثي ني ضعيفي وإن سؤال إن كنت توسم وشوان له واتو شهر ياكاو ياكاو لك أم الدرداء matar babban sahabi kalit take cewa qama Abu Darda'i lailatan yusalli. Abu Darda ya tsaya a wani dare yana sallar dare yana qiyamul layli. Fa ja'ala yabki, sai ya ci gaba da kuka lokacin da yake wannan qiyamul layli. Wa yaqul, daga cikin addu'o'in da yake yi yana cewa Allahumma ya Allah ahsanta khaliqi, kai ne ka gyara halitta ta, ka kyautata ta. Fahassin khuluqi, ya Allah ka gyara ɗabi'ata. Anan da yace wato ahsanta khaliqi, kada ka ce to shikenan mutum mummuna ba zai yi wannan ba. Allah fa bai yi ka jaki ba, bai yi ka kare ba, ashe kai kyakkyawa ne. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, koda za ka ga cewa ka kasa wa'insu kyawun zati, to kalli wasu kuma sai kai ma ka ɗara su. Duk lokacin da wani ya fika, to kai ma za ka cewa ainihin ka fi wani a wannan babin. Saboda ka aƙalla Allah ya kaɗan adam mai hankali, dole a gode ma Allah. yace ya Allah ka kyauta halitta ta saboda kaka gyara dabi'a ta ka kyauta ta ta yayi ta wannan addu'a hatta asba har ya wayi gari fa qultu ya abad darda matar ta ce sai nace ya kai abad darda ma kana du'awukan mun bil laila addu'a ka bata kasance ba tsawon daren nan illa fi husnul khuluq fa sai kawai sai ake kyawar dabi'a ita kadai kake ta rogo maka roki gafara ko yafiya ko na ba kai dai kana ta rogon Allah gyara dabi'ar ka tsawon daren nan fa kana ya ummat darda sai yace ya ke ummat darda wato abinda zai burge ka in ka kalli rayuwar magabata akwai kyakkyawan mu'amala da kyakkyawa alaƙa tsakaninsu da matansu ta faɗa masa kalma kyakkyawa ya faɗa mata kalma kyakkyawa amma ɗan Afirka sai harare-harare ta harare shi harare ta sai baƙar magana wallahi akwai matan da ba su taɓa sanin wai a zauna da mata da miji a yi hira ta mutunci ba akwai wanda ba su san wannan ba yana shigowa gida yadda ka san shedan ko ifiritu ya shigo yana shigowa a kauda kwanoni a kauda kujera ko ya bal da wannan kwanon ya bal ba sallama gyara murya zai yi wani ma ba zai gyara muryan ba so yake zo ya kama laifi lallakowa zai yi sadaf sadaf da an ji shi gashi nan gashi nan wannan da ya shiga tan wannan da ya shiga tan sai ka tsit dan Allah wani wuce da zama ta kiwa ce anya wannan aljannar duniya sai ko kurkukun duniya wallahi akwai magidantin da in ya shigo dif difirin da ake andena sai ya fita sannan sai ka ji kaman kyanwa ta fita daga wajen tsirayi to yanzu wannan ina za a samu fahimtar juna da yi wa juna gaskiya ba za a samu ba wani in ka ji ya kira matarsa faɗa zai mata in ka ji ya kira wani yaronsa faɗa zai masa amma ba wata magana ta lumana magana wata take ta fahimta juna babu wannan na da faɗa muku akwai wani bawan Allah ya zo na unguwanin yanzu ya koma rijiyar zaki yake faɗa min wani mai gidansa a nan Kano yake kuma ga shi Allah ya ba shi kuɗi ga direbobi ga masu wanki da guga ga masu shara ga masu waye yace wallahi idan suka haɗu farfajiyar gidan ana ta hira ana ta hira da an hango shi sai wannan ya can wannan ya can wannan ya can shiru yace kuma wallahi zai tuka shi daga nan zuwa Sokoto daga nan zuwa Maiduguri zuwa ina in ka ji yayi magana tsawa zai ma faɗa zai ma yanzu dan Allah wannan fir'aunanci wani irin mutum ne wannan jabbere wannan anya a za a tausaya masa in wata matsala ta faru Allah shirya to ka duba abin sha'awa ya abad darda ya ummat darda magana wanda take ainihin mai dadi fa kana ya ummat darda yace yake ummat darda innal abd al muslim shi ba wa musulmi ya hasunu khuluquhu dabi'arsa takan kyautatu ta kyau hatta yudkhilahu husnu khuluqihi aljanna har kyakkyawar dabi'an nan ta saka kai shi aljanna ai mun fada bai fi sati biyu uku ba wancan bawon Allah da manzon Allah ya bada labari dan kasuwa wanda yake yafiya ga wanda suke ainihin masu wanda yake bi bashi ya tura yaransa ya ce in kun samu yana da shi mai hali ne to ku dan daga masa kafa wanda ba shi da shi ku ce mun yafe masa yana mutuwa Allah ce kai ma mun yafe maka kaga wannan kyakkyawar dabi'a ce to amma wani fa idan ya biyo ka ba shi to duk bacin ran duniya sai ka fuskanci shi Allah shirya to saboda haka sai ya bata wannan amsa yace wa yasihu khuluquhu wani kuma dabi'arsa takan yi muni hatta yudkhilahu su'u khuluqihi an-nar har mummunan dabi'arsa ta shigar da shi gidan wuta wal iyaz billah sai ce wal abdul mustu wannan gaba bayin Allah kamar yadda na faɗa don Allah mu dinga binciken kawunanmu. Idan kana da aboki amintacce, watan ka ce da Allah wani kake mara rufa-rufa, me kaji ana kuka da shi dangane da ni? Kakka ji wannan wai ka faɗa masa, me kaji ana kokawa a ɗabi'una? Kai kuma kake masa rufa-rufa ka ce haba, akala baka Allah in ban da yabo, a'a, faɗa masa gaskiya. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Kake ma dan uwanka rufa-rufa musamman ya tambaye ka, kuma in ma bai tambaye ka ba ka tsin kayo wani abu a dabi'arsa daga cikin soyayya ta kwai, faɗa masa wani ya kamata ka gyara kaza. To wannan abokantaka ta gaskiya kenan, abokantaka ta kwarai kenan, abokantaka da musulunci yake so kenan. To amma wani wallahi dan abokin sa yana masa gyara, to daga nan haza firaku bai liwa bai nika. Har dai yaga ya dan tsara abokin ilimin addini, take ne yanzu a shi haka ke kallo na ma yanzu. To ga faɗa min abin da ne, to duk abin da ne akwai da ni tunda shi malami ne. Kaga wannan ba daidai bane. Wani daga cikin magabata ke cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi, yace Allah ya ji kan mutumin da ya min kyautan aibubbukana. Ma'anan kyauta ya faɗa masa wani kaza ba daidai bane ka gyara. Shi zake cewa almu'minu mir'atu akhi, shi mumini madubin dan uwansa ne. Madubi ne idan ka kalla za ka cewa za ka gyara kaza, za ka gyara kaza, kaza a fuskar ka ba daidai ba. To haka nan musulmi yake a wajen musulmi dan uwansa. To sai yake cewa wal abdul muslim, bawa musulmi yughfaru lahu, akan gafarta masa wa huwa na'im, alhali yana ta bacci. Fa qultu ya Abu Darda, nasi ya Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa na'im, ta ya za a gafarta masa alhali yana bacci? Kala, sai yace yaqumu akhuhu min al-layl, wato dan uwansa musulmi zai tashi a cikin dare. Fa yatahaddad, ya hana ido bacci, ya ibadar dare, sallar dare. Fa yad'u Allah azza wa jal, sai ya roki Allah, Allah yi mun kaza, Allah yi mun kaza, Allah yi mun kaza. Fa yastajibu la, Allah sai amsa masa wannan addu'a. Wa yad'u li akhihi, kuma sai ma dan uwansa addu'a. Fa yastajibu lahu fihi, nan ma sai Allah ya amsa masa. Ya inganta hadisi, duk lokacin da kai wa dan uwanka addu'a an zahari al-ghaibi, wala'alla ka ganshi a cikin talauci, a cikin takura, bai sani ba, a cikin addu'o'in ka ce ya Allah ka ni'imta wani, Allah wani bawanka ne ka fi ni sani na cikin talauci, Allah ka yalwata masa, wala'alla ka ga tufafinsa ko yanayin muhallinsa ko yanayin abun hawansa ko yanayin iyalansa ka fi na cikin takura. Bai baka kuɗin addu'a ba tsakaninka da Allah, ko ka ganshi a cikin wani rashin lafiya, ka daga hannu bai sani ba, ka ce ya Allah ka yaye wani lalurorinsa wanda suke damunsa. Hadisi yake cewa Allah zai ce wa laka misluha, kai ma an yi maka irin wannan. Wannan misluha din magana ce mai faɗi, ta yiwu misluha din ba a wannan jaribin bane ba. Kai ka yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya, an ce wa laka misluha, to kai kuma wani tsautsayi ne za a kare maka, kaga ka more. To irin wannan abubuwan yana da faɗi a rayuwa. Wanda daga cikin magabata idan ya tashi zai yi addu'o'i wa wane wane, sai ya lissafa wajen mutum 70 yana masu addu'a. Ibn Taymiya da ya faɗi dalilai da sabubba da Allah yake gafarta ma ɗan adam, daga ciki akwai du'a'ul muslimi li akhihi al-muslim. Kun ga Allah da ya faɗi wato halin wanda suka biyo bayan sahabbai, da Allah ya yi jinjina ga sahabbai. To sai ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wanda suka biyo bayan sahabbai suna cewa ya Allah ka gafarta mana, kuma ka gafarta ma yan uwanmu wanda suka gabace mu da imani. Allah kada ka sa wata kullata ko keta a cikin zakatunmu tsakaninmu da ƴan uwanmu mu'minai musulmi. Wannan shine ɗabi'ar mutum na ƙwarai. Duk lokacin da zaka juri yi wa ƴan uwanka addu'a an zaharil gaibi ko dai matattu Allah gafarta ba wani, wato wannan abin ya mana karanci. ƴan uwa mu dinga tuno wanda muka rayu da su. Yanzu ka rayu da wasu mutane kira a yanzu zaka iya lissafa 20-30 sun mutu. Kuma ba Allah ya fi son ka bane ba fa da ya barka, kai ma kana kan hanya. To lokacin da ka ce Allahumma ghafirli warhamni, to tuno su wani su wani. Ya Allah gafarta mu wani. Allah ka kula da bayansa. Allah gafarta mu wani. To kai ma Allah sai ya sama maka. Wanda bayan ka mutu sai ta maka addu'a kuma ka ba su kuɗi ba. Saboda kai ma ka yi mu wa'ansu lokacin da kake rayu. To wannan aya da wannan hadisi da makamantansa sun nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yakan gafarta wa dan uwa musulmi sakamakon addu'an dan uwa musulmi. Abinda zan iya tunawa a daular Amawiya, akwai wani daga cikin wulat ka ce gwamnoni, to akwai wani malami na lokacinsa, malami ne mai yawan almajirai, malami ne mai tarin ilimi. To sai ya same shi ya ce Allah gafarta mana, mun kula da cewa kai mutum ne mai yawan almajirai mai yawan baki, baka da lokacin fita kasuwanci ko neman kuɗi. In ka fita kasuwanci ko neman kuɗi, to wannan alherin ya rushe. Saboda haka mun ɗauki nauyin rayuwarka. Wannan gwamna wallahi ba zan iya tunowa shi ba. To ya ɗauki nauyin wannan malamin. To shi kuma wannan malamin kullum ya yi sallah sai ya ce ya Allah ka gafarta ma wani. Sunan malamin Yahaya in ban manta ba. Imam Zahabi ne in ban manta ba ya rawaito a cikin Tafsiru Alamin Nubala. To bayan shi wannan bawan Allah ya rasu shi wannan halifan, sai wanda daga cikin makusantansa sai ya gashi a cikin kyakkyawan yanayi. Sai ce wani ya ka samu kanka? Sai ce adkhalani Allahu aljanna bi du'a'i Yahya. Yace Allah ya shigar da ni aljanna saboda addu'a da Yahya yake mun. Wannan ya nuna cewa ashe wani mutum na ƙwarai ya ci gaba da yi ma wani daga cikin musulmi addu'a, to Allah yana amsa wannan. Ta yiwu kai duk addu'o'in da kai Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, Allah duk bai karba ba saboda wasu dalilai. Amma ga wani tan a gefe ya ce Allahumma ghafirli fulan warhamhu, Allah sai ce mun amsa. To wannan zai nuna cewa mu ci gaba da yi ma ƴan uwanmu addu'a. Shi yasa Sheikh Abdulrazzaq ɗaya daga cikin manyan malamanmu yace daga cikin istighfari mafi tsada ka ce Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ka gafarta mu, ka gafarta wa mahaifana, ka gafarta wa musulmi maza da mata, ka gafarta wa mu'minai maza da mata rayayyunsu da matattunsu. Kaga duk duniya musulmi ba wanda ka rage, wanda suka gabata kai musu, wanda suke raye kai musu. Wasu malamai suka ce kai Allah ma zai iya baka ladan duk wannan wanda kai musu wannan addu'a. Kaga wannan ba karamin al'amari bane. Lokaci yayi, ƴan uwa zamu tsaya a nan. Abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada. Abinda muka kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yake cewa don Allah mala ina neman ƙarin bayani game da wannan jumloli guda biyu, Allahu wa rasuluhu alam da ma sha Allahu wa shaita. Ta akwai bambanci Allah gafarta mala tsakanin wayannan. Mashi'a dan adam yana da tasa, Allah yana da tasa. Allah sai ce liman sha'a minkum an yastaqima. Wannan aya ta nuna dan adam yana da mashi'a. Sai ce amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Amma ba ku ne za ku so ba sai idan Allah ya so. Ma'ana mashi'a ka ba za ta yi tasiri ba sai mashi'ar Allah ta tabbatar, sannan za ta yi tasiri. kaga mashi'a shine a yunkura a ga dama a yi kaza kuma kaza yiwu. Yanzu misali, wani sai ya dauki kyauta sai ya baka, wannan kyautar da ya baka ya ga dama ya baka ko bai ga dama ba, sai da ya ga dama ya baka. To amma wani ganin daman ne ya riga ganin daman Allah, Allah shi ya so ya baka sannan ya baka, ko ya so ya baka in Allah bai so a baka ba kuma zai baka ba. Mutum nawa ne za ka so ka yi alheri amma kuma ka yi masa ba, saboda Allah bai rubuta ba. Wani ma gida sai an aika masa kuɗin shikenan sai su zurare ko abin da ya kama da haka. To kaga wannan mashi'a ma'ana ganin dama a wasa aiwatar da kaza. Amma idan aka ce Allah wa rasuluhu a'lam, ai babu maganar musharaka a nan. Ka san kaza, wani ya san kaza. Allah da ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim, duk wani masani sama da shi akwai wanda bai sani. Ashe kenan yan adam su ma suna sani. Yanzu misali, Allah shi ya sanar da mu addini ta hannun wa ta hannun manzo alaihi salam. Ashe kenan manzo alaihi salam abinda Allah ya sanar da shi ya sanar da mu. In ka ce Allah wa rasuluhu a'lam, ba maganar shirka a ciki, dan wani abin da ma tabbatacce ita kuma mashi'a wani abu ne wanda za a iya yi a nan gaba. To shi yasa lokacin da wani yace masha Allah wa shi'ita, sai yace ajaltani lillahi niddan, akwai mace tsakanin wancan da wannan. Ina fata mun gane. A wannan sai yake cewa malan dan Allah, menene hukuncin matar da naƙuda ta zo mata a cikin watan Ramadan bayan sallar Asar amma bata haihu ba sai bayan sallar Isha? To malan, menene hukuncin aziminta na wannan wani da kuma sallar magariba da isha'i da bata yi su ba? Shin su ma za ta rama su ne bayan ta yi tsarki? Ya danganta. Naƙuda mataki-mataki ne. Akwai lokacin da mace tana naƙuda, abinda ake cewa zaki ya zama yana fita, wannan abin ba zai hana sallah ba, don ba najasa ba ne ba, kuma ba zai karya mata azumi idan tana azumi. Ko kuma faya wadda ɗaki ciki ya zama ta fashe, amma dai har yanzu jini bai zo ba, jinin shi ne matsala. Wancan abin da zai zo wanda ake kira faya ko zaki ba zai bata mata azumi ba, sannan bai zama abin da zai hana ta sallah, muddin dai wato ainihin za ta yi ta sallah a wannan lokaci. To amma zuwan jini shi ne ya bata mata azumi, jinin haihuwa. Azumi ya bata kuma za a yi sallah ba. Idan jinin ya zo sallah ana cikinta, ma'ana lokacin ta, to ba za ta rama ba. Yanzu misali, ƙarfe 5 ko ƙarfe 6 muƙaddara mace ba ta yi az-zuhr da al-asr ba, ƙarfe 6 sai naƙuda ta zo mata sai ta haihu, za ta rama az-zuhr da al-asr? Ba ta yi su ba fa, za ta rama? Ba za ta rama ba, domin tana cikin lokacin bai fita ba. Sallar da ta fita ba ta yi ba kuma sai haihuwa ta zo, to shine za ta rama. Domin yanzu ƙarfe 6 ai kun ga muna da wajen minti 30 ma da takwas kafin faduwar rana. To yanzu raka'a nawa za ka yi a cikin minti 38? Suna da yawa. Kaga aƙalla za ka iya az-zahr da asr, az-zahr da asr, az-zahr da asr, har wajen shudi nawa? Saboda haka kenan dai muƙaddara ba ta yi az-zuhr ba ta yi asr ba har ƙarfe 5 har 6 sai haihuwa ta zo, to wannan sallolin ruwa ta sha. Idan tana azumi ne, wannan azumin to kaga shi kenan, tunda jinin haihuwa ya zo ya bata shi bayan ta tsarkaka kuma sai ta rama. In sai da ranar ta faɗi kuma shi kenan. To kamar yadda yake, to idan rana ta faɗi, ba misali ba ta yi az-zuhr da al-asr ba har rana ta faɗi, to wannan sallolin ana binta. Sai da rana ta faɗi sai kuma ga haihuwa ta zo mata. To kaga za mu ce az-zuhr da al-asr ana binta tunda ta yi sakati har lokaci ya wuce ba ta yi su ba. A sai ce malam, mutum ne ya ciwo bashi a banki domin ya yi kasuwanci, kuma Allah ya sa kuɗin suka ƙaru har ma ya yi aure. Daga baya sai ya ji wa'azi da narkon wanda ya yi mu'amala da kuɗin ruwa, sai ya maida wa banki iya asalin kuɗin da suka ranta mashi, amma suka ƙi yarda har ma yanzu sun kai shi kotu. To malam, zai iya biyan su kuɗin ruwan a babin lalura? To ai dole ne, kana da zaɓi ne? A zo ka da zaɓi, dole ka biya. Yawwa, da a ce kai da wani musulmi ne dan uwanka, sai ka ce to Allah gafarta mallan lokacin da na karbi kudin nan, ni ban san kudin ruwa haramun bane, to amma yanzu na ji wa'azi saboda haka zan kawo ma uwar kudin ka. Kaga shikin, amma banki musulmi ne, wanda za ka yi bakarin bayani, dole ka biya su kudin su. Allah ya sa mu dace. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.